This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Baba Yakub Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Litinin 18 ga watan Nuwamba na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanin labarai.
A yau Litinin an rufe makarantu a birnin Beirut bayan kashe wasu mutane shida ciki har da jami'in hulɗa da 'yan jarida na kungiyar Hezbollah ta Lebanon mai samun goyon bayan Iran a wasu hare-hare ta sama a wani bangaren birnin wuni guda da ya wuce. Wani hari da Rasha ta kai a birnin Sumy da ke arewa maso gabashin kasar Ukraine ya kashe mutane 11, kane ya jikata akalla wasu 89 a cewar jami'an Ukraine. Kungiyar tsaro ta NATO tana kallon China a matsayin wadda ke taimakawa Rasha a yakin ta da Ukraine. Tana mai cewa suna sayarwa da Rasha kayan da a ƙarshe take hada makamai da su da suka hada da jirgi mara matuki.
Kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa masu sharhi kan harkokin tsaro a Najeriya sun fara tsokaci kan ziyarar da wata tawagar Najeriya ta musamman ta kai kasar Chadi.
Wannan abin da shi shugaban kasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu yayi abu ne mai kyau, amma a zauna a duba, a yi magana na zahiri, a yi magana na gaskiya.
Haka kuma za ku ji cewa lambar girmamawa da shugaban Najeriya ya baiwa Prime Minister India Narendra Modi ta janyo cece-kuce a kasar.
Muna da kwamiti na musamman wanda yake bi ya gane wane ya yi kaza, wane ya yi kaza, wane ya cancanta a bashi wannan ona. Abin tambaya a nan shi Modi ne ya yi wanda za a bashi wannan ona din ta biyu.
Muna tafa da cikakken rahoto. Bayan nan za mu kawo muku shirin ilimi garkuwar dan adam da Babangida Jibrin zai gabatar, inda shirin na wannan makon ya duba batun kwamitin yin gyara ga makarantun tsangaya na addini domin tafiya da zamani. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum jama'a ga labaran duniya. A yau Litinin an rufe makarantu a birnin Beirut bayan kashe wasu mutane shida ciki har da jami'in hulɗa da 'yan jarida na kungiyar Hezbollah ta Lebanon mai samun goyon bayan Iran a wasu hare-hare ta sama a wani bangaren birnin wuni guda da ya wuce. Hare-haren sun ankarar da ma'aikatar ilimi ta rufe makarantu da jami'o'i a wani bangare na birnin Beirut tsawon kwanaki biyu. Kakakin Hezbollah Muhammad Hafif yana cikin mutane hudu da aka kashe a gundumar Ras al-Naba a cewar Hezbollah da ma'aikatan sojin Isra'ila. Isra'ila ta afka wa wani babban jami'in Hezbollah wanda ba sabon ba, kana ba soja ba, a wasu hare-hare da ta kai ta sama da galibi suka auna unguwanni a kudancin Beirut inda kungiyar take da yawan jama'arta a cewar kamfanin dillancin labaran Reuters. Wani hari da Rasha ta kai a birnin Sumy da ke arewa maso gabashin kasar Ukraine ya kashe mutane 11, kane ya jikata akalla wasu 89 a cewar jami'an Ukraine. Da yammacin jiya Lahadi, birnin Sumy ya fuskanci tashin hankali, wani bala'i da Rasha ta haddasa a kasar, inji wani sakon Telegram da jami'in kula da ayyuka a ma'aikatar sojin Ukraine Volodymyr Atsyuk ya wallafa. Masu shigar da kara na gwamnatin yankin sun ce harin ya lalata gine-ginen fararen hula 90 da botoci 28, makarantu biyu da kuma wasu gine-gine 13. Harin ya biyo bayan wani gagarumin barin wuta da Rasha ta yi a cibiyar wuta ta kasar Ukraine da sanyin safiyar ranar. Kana kafafen yada labarai sun ce Amurka ta ba Ukraine daman amfani da makami mai cin dogon zango wanda Amerika din ta kera ta auna tungayen sojojin Rasha. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ministan harkokin wajen Netherlands, wanda hukumar sa ke da alhakin sa ido akan haramta aikewa da manhajar chip da kamfanin ASML ke kirawa, yana faɗa yau Litinin cewa harkokin cinikayyar China da Rasha yana shafan tsaron Turai kai tsaye. Kungiyar tsaro ta NATO tana kallon China a matsayin wadda ke taimakawa Rasha a yakin ta da Ukraine. Tana mai cewa suna sayarwa da Rasha kayan da a ƙarshe take hada makamai da su da suka hada da jirgi mara matuki. Kasper Veldkamp yana faɗa kafin taron ministocin harkokin kasashen waje na kungiyar tarayyar Turai a birnin Brussels. Nayi wannan magana sau biyu da ministan harkokin kasashen wajen China Wang Yi, kuma ina ganin a matsayin mu na ƴan Turai ya kamata mu dau wannan mataki saboda wani abu ne da ya kamata a ce China ta sani. Lallai yana shafan tsaron Turai kai tsaye, inji Veldkamp. A wani haɗin gwiwa da Amurka, gwamnatin Netherlands ta fitar da wasu jerin dokoki masu tsauri da za su haramta wa kamfanin ASML aikewa da fasaharta ta manhajar chip na zamani ga kamfanonin kirkirin China.
To madalla, kafin ku ji ƙarshen labarin za mu buɗe taskar hotunanmu. Wata tawaga da Najeriya ta tura ƙasar caji ta manyan jami'an tsaron ƙasar ƙarƙashin jagorancin mai ba shugaban Najeriya shawara kan harkokin tsaro Nuhur Baɗo ta gana da shugaban ƙasar caji Muhammad Idris Debi Itno a ranar Lahadi kan barazanar da ya ta janye dakarun ƙasarsa daga dakarun haɗin gwiwa na ƙasa da ƙasa ta MNJTF da ke yaƙi da ƙungiyar Boko Haram bisa zargin cewa wasu ƙasashe mambobin rundunar haɗin gwiwan ba da gaske suke yi ba. Tawagan Najeriya dai ta tabbatar ma shugaba Debi cewa Najeriya tana tare da shi. A zantawar da ni da mai shari kan harkokin tsaro a Najeriya, ya Komodo Ahmad Tijjani Baba Gamawa mai ritaya, na fara da tambayar sa ko yaya suke kallon tasirin wannan ziyara, sai ya ce.
To wannan ziyara ce mai kyau kwarai da gaske, kuma abubuwan da ya kamata a yi kenan. Duk shugaba ba zai naɗa hannuwansa ya zuwa idanu ya ga irin waɗannan abubuwa su faru ba, musamman su shugabannin caji na cewa za su janye dakarunsu a wannan joint operation da ake yi. Dalili shi ne mutanen mu ya zamanto maganganun da za a tattauna maganganu ne na gaskiya, maganganu ne na zahiri, maganganu ne da za a yi domin al'umman Najeriya da kuma al'umman ƙasar caji. Kar ya zamanto magana ce ta siyasa, magana ce ta shan shayi. Matukar in dai za a yi haka, to ina tabbatar muku tsuguni ba ta ƙare ba. Saboda haka wannan abin da shi shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi abu ne mai kyau, amma a zauna a duba a yi magana na zahiri, a yi magana na gaskiya domin a samu a warware wannan matsala da ake da shi.
To shugaban ƙasar Chad ya yi zargin cewa wasu ƙasashe daga ciki ba da gaske suke ba, kuma a baya-bayan nan ƙasarsa ta rasa dakarunta da dama. Kana ganin cewa a cikin ƙasashen duk da kowace ƙasa kusan a cikin wannan ƙasashe biyar da suke haɗin gwiwa akwai wannan matsala ta Boko Haram, duk da dai ta fi kamari a Najeriya, kana ganin an yi a ce ƙasashen ba da gaske suke wannan yaƙi ba?
Wannan gaskiya ne, ai biri ya yi kama da mutum. Ai idan ka duba irin abubuwan da suke faruwa yau ko a Najeriya ne, irin fitinu da bala'i da suke shigowa. In ka duba yau daga Niger, Mali, Burkina Faso, Chadi da sauransu, wannan ƙasashe ne masu mutunci a sha'anin dangantaka da kuma zamantakewa a tsakanin Najeriya da waɗannan ƙasashe. Kuma in ka duba irin abubuwan da suke faruwa yau ko a Najeriya, ba ma Boko Haram ba, yau akwai wata ƙungiya da Sokoto, Lukurawa da sauransu. Ai in ka duba waɗannan mutane ba daga Najeriya suke ba, daga waɗannan ƙasashen da yake zargi suke shigowa. Saboda haka abu ne wanda yake dole gwamnatin Najeriya ta tashi ta jajirce ta ga cewa an yi abun nan tsakani da Allah, an yi kuma kowane ƙasa an fitar mata haƙƙinta domin waɗannan ƙasashe su zauna lafiya, musamman Najeriya irin wannan bala'i da masifa da ake ciki na rashin zaman lafiya da kuma rashin kyakkyawan zamantakewa da waɗannan ƙasashe da muke da su wanda yake makwabtan mu ne.
To amma a matsayinka na tsohon jami'in tsaro, wai ya kake ganin ya kamata a bi domin a magance wannan matsala ta matsalar rashin tsaro da ake fama da ita daga iyakoki na ƙasashen yammacin Afirka, musamman Najeriya, Niger, Chadi da Benin?
Abin da za a yi shi ne, na ɗaya dukkan abin da za mu tattauna mu yi shi bisa gaskiya, justice and equity, wannan shi ne gaskiyar magana. Na biyu mu cire maganar siyasa a cikin wannan abubuwa, a duba rayukan mutane da dukiyoyinsu. Shugabanni su ji tsoron Allah, dukkan abin da za su yi su yi shi tsakani da Allah, ba tare da nuna wani bambanci ko da nuna wani ra'ayi wanda ba shi bane. A cire siyasa a cikin wayannan abubuwa, a cire son rai.
Mai sharhi kan harkokin tsaro a Najeriya Air Commodore Ahmad Tijjani Baba Gamawa mai ritaya kenan a hirar da ni da shi. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Babban bankin duniya yana taimakawa unguwanni marasa galihu a kasar Malawi domin magance bala'o'i da sauyin yanayi ke musu da suka hada da mahaukatan guguwa da fari da kasar ke fuskanta tun shekarar 2022. Mahalarta wani shirin sauyin yanayi sun ce karuwan unguwanni a cikin shirin zai sa a samu kyakkyawar sakamako daga shirin. Shirin da aka yi wa suna Climate Smart Enhanced Public Works yana daukar ɗaiɗaikun mutane daga yankunan karkara a Malawi su shiga shirin da zammar magancewa da kuma kare barna da ambaliyar ruwan sama da fari da wasu matsalolin sauyi ke yi. Shirin da ya samu tallafin dala miliyan 128 daga Bankin Duniya ya taimaka wurin datsa bishiyoyi domin samar da gandun daji da kuma gina hanyoyin ruwa domin dakile zaizayar ƙasa.
When we do the natural tree regeneration, we know that we'll have good rains. When it comes to
idan muka yi aikin sake dasa bishiyoyi, mun san cewa za mu samu ruwan sama mai kyau. Idan aka zo batun ambaliya, muna gina hanyoyin ruwa da sauran abubuwa, muna rage kwararren ruwa daga tsaunuka da ke zuwa kogi. A ƙarshe, Muhammad Awad da iyalinsa na daga cikin mutane da dama da suka tsere daga tsibirin Tuti na ƙasar Sudan a farkon wannan shekara a cikin wani ƙawanya da dakarun sa kai na RSF suka yi, inda suka nemi mafaka a wani matsuguni bayan shafe watanni suna rayuwa cikin ƙarancin abinci da kuma haɗarin kamuwa da cututtuka. Tsibirin da ke tsakiyar kogin Nilu ya kasance tamkar wata mafaka ce daga ɓarnar da yakin da aka fara a watan Afrilun shekarar 2023 ya haifar. An kiyasta cewa sama da mutane 61,000 ne suka mutu a Khartoum a cikin watanni 14 na farkon yakin Sudan, lamarin da ya zarce alƙaluman baya a cewar sabon rahoto. Masu fafutuka sun ce rundunar RSF sun karɓi mutane makudan kuɗaɗe kafin su kwashe su. Babu abinci mai kyau, kana akwai cututtuka da dama, ba a bacci, babu tsaro, inji Awad wanda yake rike da ɗaya daga cikin ƴaƴansa da suke zaune a matsugunin a Undurman, wani sansani ƴan gudun hijira da ke ƙarƙashin ikon sojoji.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma sai rahoton mu na biyu, inda a Najeriya babbar jami'ar adawa ta PDP ta soki lambar girmamawa ta kasa GCON da shugaba Bola Tinubu ya baiwa Prime Minister India Narendra Modi, tare da nuna cewar gwamnati ba ta da tsari da dabarar mulki. Daga Abuja ga rahoton da wakilin mu Umar Faruk Musa ya aiko mana.
Ga dukkan alamu wannan lambar girmamawa da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya mika wa Prime Minister na kasar India Narendra Modi ta kawo cece kuce a cikin kasar, musamman daga jam'iyyar PDP wadda ta fito fili ta yi tirda Allah dare da wannan lambar girmamawa da aka bada, tana mai cewa ya saba ka'idoji da kuma hujjojin da ya kamata a dogara da su gurin ba da wannan lamba ta girmamawa. Sanata Umaru Tsauri kusa ne a jam'iyyar PDP kuma ɗaya da cikin 'yan Najeriyan da suke da lambar girmamawa da Najeriya ta ba su, ya bayyana mu abin da yasa PDP ta yi kakkausar suka akan wannan lambar da aka ba Prime Minister na kasar India.
Kallo a kowane lokaci shine shin wannan honor da aka ba shi Modi a Najeriya so so ake ba ita, me suke yi kafin a ba su ita? Wannan ita ce honor ta biyu a kasar nan. Sa'annan muna da committee na musamman wanda yake bi ya gane wane yayi kaza, wane yayi kaza, wane ya cancanta a ba shi wannan honor. Abin da mai anan shi Modi me yayi wanda za a ba shi wannan honor din ta biyu? Koko wurin tuna ne a shi shugaban kasa ya santi ya wuce abun kare da wannan bai gaske yake ba, dan babu shakka in aka yi haka wannan wato an dibi Najeriya a cikin Usa Amerika. Sai mu ci Allah sauki.
A wajen Comrade Muhammad Garba, Usa a jam'iyyar APC a Najeriya ya mai da martani yana cewar magana ce ta adawa kawai, amma jam'iyyar PDP ba ta da hujja da za ta yi irin wannan suka.
Na daidai mu a tunaninmu kuma duk wanda yake nazari da yanda al'amura suke tafiya a duniya ya kamata a ce wannan ma da aka ba prime minister na India kamata a ce an yaba wa gwamnati an yaba shugaban kasa dan ka duba tarihi za ka ga cewa ai ba tun yanzu ba tun a baya za ka ga shugabannin kasar Najeriya daban-daban sun ba da irin wannan lambar girmamawa ga shugabanni wa'anda suke da kyakkyawan alaka da su balantana mu a nan Najeriya idan ka duba irin ci gaban da aka samu a kasar India da irin dangantakar da take tsakanin mu da kasar India
me shari kan al'amuran yau da kullun kuma editor a jaridar Manhaja da ake wallafa a Abuja wato Mallam Nasiru Gwangwazo ya mi tsokaci akan dalilan da ya sanya adawa take ta shigowa cikin wannan al'amura na mulki da kuma siyasa a cikin kasar
to ka san dama ita adawa ko kuma siyasa ba ta rabuwa da adawa saboda haka duk komai kan abu ko menene babban abin da ya kamata yan adawa su yi in sun san me suke shine sai kokari su nemo wani abu a ciki wanda yake na wani ayyuka sai su fade shi dan duniya ta ji dan watakila in zabi ya zo a ga cewa gwamnati ba ta yi abin da ya kamata ba inda su ne za su yi wani abu to in ga kallon wannan abin da ya faru wato karramawa ba wata sabuwar aba bace ga Najeriya ko kuma a duniya ma ana karrama shugabanni a kowace kasa in suka je saboda a kyautata alaka a kuma cin wuriyar wato wannan alaka da take tsakani shi prime minister indian an ba shi irin wannan girmama da mutuntawa zai iya jin dadi ya taimaka Najeriya ta fuskokin da ita Najeriya ta gaza a waɗannan gurare misali kowa ya san kasar India ta samu ci gaba ta fuskar fasaha ta yadda suna iya kirekiran makamai Najeriya kuma tana fama da matsalar tsaro kowa ya san kasar India ta ci gaba ta fannin harkar inganta lafiya Najeriya kuma tana fama da koma baya a wannan fannin ko za ta iya taimakawa Najeriya ta wannan fannin
Mallam Nasiru Gwangwazo kenan editor a Manhaja da ake wallafawa a Abuja kuma mai shari kan al'amuran yau da kullum ga alama dai za a ci gaba da cece-kuce dangane da wannan matsayin amma gwamnatin tarayyar Najeriya ta fito fili ta bayyana cewa lallai ba za ta ce ufan akan wannan adawa da bata da kan gado ba da jam'iyyar PDP take mata kamar yadda Mallam Abdul Aziz jami'a da labarai a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya yake bayyana min a daidai lokacin da yake mai da martani akan cewa gwamnati ba za ta ce ufan akan maganar ta PDP ba Umar Faruk Musa mu da Amurka a Abuja Najeriya
to madalla ga da Umar Faruk Musa da wannan rahoton yanzu kuma gashirin mu na gaba
ilimi garkuwar dan adam
can hakika ba da tangar da ba kan jimarar ilimi abun rainawa himma da kwazo
masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam a makon da ya gabata ne dai gwamnatin jihar Borno ta bude wani gagarumin taro domin gano bakin zaren warware matsalolin da ke tattare da karatun almajiranci ko kuma tsanga a jihar Borno da ma wasu jihohi na arewacin Najeriya a jawabin sa gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umara Zulum ya bayyana kudirin gwamnatin jihar Borno da inganta ilimin tsangaya yadda zai tafi kafada da kafada da bangaren ilimin boko
a fidda abubuwan da yake damun mu musamman almajiri education da ana cewa wannan menene ya damuwan mu hakika gaskiya ba duk wanda suna yawo bane almajire kamar da aka fara amma yanzu kowa in ba ya da kudi zai ce shi almajiri ne zai da kudi kwano ta je ne kwanan nan gaba bai wuce wata biyu ba lokacin strike wannan mun kama wani gol yana shiga mai duk gol gol guda daya ne a cikin mutane 16 guda daya ne malamin su shi shakara 21 ko 23 sauran duk yara ne daga shakara 16 zuwa kasa 14 11 9 daga ganin shi ya san cewa yayi laifi motor sabon gol ne cinta ne akwai air condition da zara ya ga police yana so ya gudu da yana da laifi na an kama shi suka ce wai ya dauke wayannan mutane yaran nan a daura sun zo da matur sun yi noma kwana 30 amma da an sun gama noma wai zai ya kawo su mai duguri su yi bara su ci abinci kuma ko wani sati ya kawo su kawo musu naira 500 kwana chat trafficking ne yace bayan kwana 40 amfani gona zai nuna zai maida su da matur su girba gwanan shi sai kuma su zo su zanna abubuwa da yana yana sai mai duguri ne yana yi kowa da kowa zai bar yaron shi ya zama duguri wai cewa kana da shi nan mun samu masifa lokacin zanga-zanga nan kuka gani yaro mai shakara 13 ka gan shi 11 ya sa wuka dogo a jikin shi tunai kwana nan da aka kama mutanen da aka ce a sake su a federal government na ji dadin saken su charging da aka yi musu prison din bai kamata ba laifin da aka je musu bai kamata ba amma ya kamata a hukunta su in gaskiya ne a kai su remand home ko rehabilitation center don saboda su tabbatar cewa wannan abin ba za su yi nan gaba ba kar mu maida wannan abin siyasa a cikin Maiduguri na gan yara ya kai 1000 duka suna da wuka a jango mari nan mai shakara 11 ya sare wani mutum har ya mutu ya ji akwai to me hukunci islam ga wanda bai ballaga ba ya kashe mutum dole ya kamata mu bari gaskiya in za mu bar wannan abin ya tafi ba za mu samu sauki ba yaran Kano da 130 da suka yi wannan abin in ba nuna musu wani abu ba gobe kuma za sake yi amma ban goye baya a kai su a daure su a charge da ana cewa treason amma ya kamata a gansu da an kama su kara bar su a kai su ko wani rehabilitation center ai rehabilitation nasu a rike su sosai a nuna musu yadda nan gaba ba za su yi wannan abin ba na biyu ku shine akwai ilimin islam a Nigeria fiye da yadda muka ne mutane suna samani mun je kasashe jawa a Nigeria a duniyan nan kasashen Larabawa jawa mun je wallahi da kirne ka samu kamar yadda mutane jawa suna da ilimi a Nigeria nan ko aka san wasu waje don saboda haka shaka albulature karkai nisa a Nigeria na makaranta ka samu malamai we have enough teachers Allah ina amfani da Sheikh Murtaza Mustafa da suka ce sai karatu a Madina ina amfani da Sheikh Professor Abubakar Alhaji muna da malamai har da na gargajiya wanda suna da ilimi ko ne zawiya zamu samu mun san problem zamu za mu koya insha Allah ni na sai da aka saka mun yi imani da ka gyara wannan abin zamu hada kai dukkan Professor albulature mu gyara almajiri amma abin da nake son ga muku a yi hakuri malamai a zanna a tattauna su sai me matsalar mu ya zamu ya mu rage bara a tituna a fadi gaskiya mu ji mu muna da laifi zamu gyara malamai ma su gyara iyaye ma su gyara ai magana sosai a zanna kuma bisabilillahi na yi farin ciki da na ga malamai Borno State gaba daya nan suka zo da kuma ga guest speakers da suka zo da guest speakers na Borno gaba daya ga shin na gan su da malamai professors a university Allah ya saka muku da alheri wannan abin da kuka fara yana da kyau amma dole sai da wazi za gyara kuma wazi ba nan kare za a tsaya ba wanzu suna jin tsoro wai ba za a zabe su ba don ba zabe ka ba menene IDP camp na mana ka gani akwai wanda na sani ya zo da mata daya IDP camp 2011 yanzu mata shi hudu ya kara guda uku a cikin IDP camp bai yayi cewa amma wane malimi ne yana magana akan wannan a cikin wazi a minbar wane dan siyasa ne yana ba karfi magana ba za a zabe akwai lokacin da yami a Kano sunisi yayi magana ba wani zagi da ba ni shi a Najeriya ba wallahi ba laifi bane mu ne muka bar abin da Allah ya faɗa me Qur'ani ya fada kan aure a bayyane ne an baka da shi me ya fada ya kamata mu fito mu ga mutanen mu auka da gudduna so wannan kaduro wa zingila ju ha kurere Borno land ni adi mina he jabi ta sa sadin ba ai sadin ba amma ku sadin so wa di du ya am so da mai fero da kam nan din aure su rojin ba da rocin ba insha Allah in kudi ne ma za mu cire kudi mu tabbatar cewa almajiri da sanga education a Borno State Tiger salamu alaikum
inda farko dai a jawabin sa shugaban hukumar kula da ilimin larabci da kuma tsanga na jiha Sheikh Arabi Abdul Fatahi ya bayyana makasudin wannan taro kamar haka
ana kira ga jama'a ma'aikatan gwamnati su taimaka tare da gwamnati saboda wannan aikin ba na aikin gwamnati bane kawai kuma iyaye su sani tarbiyyar yaran su amana ne akan su haƙƙin karantar da yaran su wajibi ne akan su ba haƙƙin wani bane taimako ne ake nema a wajen gwamnati da sauransu ana neman gwamnati akan wannan abubuwan da na faɗa ta nemo mutane tunda suna jin maganar ta kaman stakeholders ƴan siyasa da ma'aikata da sauransu su rika shiga suna taimaka zangaya mun koya almajirai sama da 1500 mun koya musu dinki 300 mun koya musu kiwon kibi 200 mun koya musu kiwon awaki dukkan su kuma da muka ga suka gama training mun ba su certificate mun ba su kayan aiki starter pack masu dinki mun ba su kekunan dinki da masu awancin awaki mun ba su kudin abinci da sauransu haka masu kiwon kibi da sauransu yanzu haka muna da yara 150 wanda suke training 66 a nan Maiduguri 54 a biyu wajen training suna koyan kafinta bricklaying electrical solar installation shoemaking da sauransu za su yi wata hudu suna koyan wannan ayyukan in suka gama aka ba su certificate kuma za mu ba su starter pack kuma da sauransu karatun zamani lokacin registration ko na zangaya za ta faɗi abinda take so in tana so a koya mata karatun zamani yanzu haka muna da makarantu 60 da suka wanda suka yadda ana koya musu turanci da lissafi a fadin stadium kuma kwanan nan akwai makarantu tsangaya 59 da su ma muka zaba wanda za su fara wannan. Akwai yara 300 kuma Minister of Education ta taimaka mana wannan zamu za su fara training su kuma nan gaba na koyan sana'o'i.
To masara ruwa din ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin Julie Leader Pressure na ku babake Jibrin ke cewa huta lafiya sai wani makon.
Tan hakika ba da tangarda ba kanji marar.
A gaida baban gida yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonnin da ku aika mana ta hanyar email. Yau filin zai fara ne da ra'ayin Samuel Agnes Malam Faturi mazaunin Difa Jamhuriyar Niger. Mai cewa muna marhabin da cimma yarjejeniyar ƙara inganta alaƙar tattalin arziki da tsaro kan iyakar teku a tsakanin ƙasar mu Najeriya da ƙasar India. Biyo bayan ziyarar da Prime Minister Narendra Modi ya kawo ƙasar mu Najeriya, duk da cewa alaƙa a tsakanin ƙasar Najeriya da India ba sabon abu bane, ganin cewa ƙungiyar Commonwealth ta riga ta hada ƙasashen biyu. Ina nufin tunda dukkanin ƙasashen biyu na Ingila ne. Sai kuma sako daga Sani mai lengelenge yalwaya wuri mai cewa muna marhabin da mutsakanyi da kasashen da ke halartar taron yanayi na Majalisar Dinkin Duniya na COP29 ke yi wajen ganin an cimma kudirin samar da dala trillion daya duk shekara don yakar illar da dumamar yanayi ta yi ma muhallin dan adam. Sai kuma sakon Shehu Adamu Rijau mai cewa hakika yana da kyau kuma ya dace a ce shugabannin mu na Najeriya su rika tada cewa akwai mutuwa fa, domin gaskiya irin wannan gashin aya a hannu da suke yi mana yayi yawa. Kasa zafi sama zafi, duk inda ka duba abun babu sauki. Allah ya kyauta. Sai kuma sakon haɗin gwiwa daga Hassan Dogon Faci ba tsari da armadan mai gana ga kukar samu masu cewa salamu alaikum BOA Hausa, fatan alkhairi gare ku. Muna fatan Allah ya sa ziyarar da Prime Minister India Narendra Modi ya kawo a kasar mu Najeriya, Allah ya sa ziyarar ta zama alkhairi ga kasashen biyu, duba da muhimman abubuwan da aka cimmawa kamar tattalin arziki, inganta tsaron bakin teku da yaki da ta'addanci a tsakanin su. Sako na ƙarshe shi ma na haɗin gwiwa ne daga Comrade Ilyasu Yakubu Digawa daga jihar Bauchi Najeriya, tare da Sanusi Madatai da magaren da Haddabi mai komputa mai yama da Bulama Chalomi Gallaba, masu cewa salamu alaikum BOA Hausa. Muna fatan Allah ya sa kulla yarjejeniyar kasuwanci da tattalin arziki da tsaro tsakanin Prime Minister India Narendra Modi da shugaban kasar mu Najeriya Bola Ahmed Tinubu suka yi kwalliya ta biya kudin sabulu har da ma susu. To madalla gaida Ibrahim, yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice.
A yau Litinin an rufe makarantu a birnin Beirut bayan kashe wasu mutane shida, ciki har da jami'in hulɗa da 'yan jarida na kungiyar Hezbollah ta Lebanon mai samun goyon bayan Iran a wasu hare-hare ta sama a wani bangaren birnin wuni guda da ya wuce. Hare-haren sun ankarar da ma'aikatan ilimi ta rufe makarantu da jami'o'i a wani bangare na birnin Beirut tsawon kwanaki biyu. Wani hari da Rasha ta kai a birnin Sumi da ke arewa maso gabashin kasar Ukraine ya kashe mutane 11, kana ya jikata akalla wasu 89 a cewar jami'an Ukraine. Da yammacin jiya Lahadi, birnin Sumi ya fuskanci tashin hankali, wani bala'i da Rasha ta haddasa a kasar, inji wani sakon Telegram da jami'in kula da ayyuka a ma'aikatar sojin Ukraine Volodymyr Atsyuk ya wallafa. Masu shigar da kara na gwamnatin yankin sun ce harin ya lalata gine-ginen fararen hula 90 da motoci 28, makarantu 2 da kuma wasu gine-gine 13. Ministan harkokin wajen Netherlands, wanda hukumar sa ke da alhakin sa ido akan haramta aikewa da manhajar chip da kamfanin ASML ke kirawa, yana faɗa yau Litinin cewa harkokin cinikayyar China da Rasha yana shafan tsaron Turai kai tsaye. Kungiyar tsaro ta NATO tana kallon China a matsayin wadda ke taimakawa Rasha a yakin ta da Ukraine, tana mai cewa suna sayarwa da Rasha kayan da a ƙarshe take hada makamai da su da suka hada da jirgi mara matuki. Kaspar Veldkamp yana faɗa kafin taron ministocin harkokin ƙasashen waje na kungiyar tarayyar Turai a birnin Brussels.
Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci sai an jima da daddare kuma za mu sake dawo da sabon shirin yanzu a madadin Babiya ko Makeri da karanto labarai da Fiona Wamai da ta daidaita mana sauki ta bada umarni da ma injiniyar mu ta yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe ke muku fatan alkhairi yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.